الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wufetu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu cigaba da karatu. Muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa, ya dauki rayuwarmu a cikin imani. Wannan wata na Ramadan wanda yake mai albarka ninkin baninki, muna roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya ba mu ikon haduwa da dukkan alherin da ke cikin sa. Jarrabawa da ke cikin marar daɗi, ni da ku Allah ta'ala ya kare mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 18 ko a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1444 insha Allah ta'ala. Muna cikin suratu Al-Imran. Gabanin nan in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a kawo a fara da su kamar yadda aka saba. Sai ayi hakuri in an samu abin da ya sauka, in naga lokaci zai kare ko ba a gama tambaya ba zan yanke na shiga karatu. Don kullum abin da nake gaya kai na shine tafsiri, muka zo ba amsa tambaya ba. In kuma kuna son amsa tambaya sai a koma a daina tafsiri, sai amsa tambaya a Ramadan. To kenan, sai ayi hakuri da abin da ya sauka ko sai a dauki ko da tsanani dai kashi dai cikin ukun lokaci, in an samu kasa da haka to ya fi dacewa. Na kan yi sha'awar a ce tambayoyin zuwa minti 15. To amma lokacin mukaddima da wasu bayanai suka cinye lokacin gabanin a shiga tambaya din. Gabanin nan akwai wani bawan Allah da aka ce muna karatu, amma ni ban ce shi ba, an ce na zuwa nan tafsiri. Sunansa Alhaji Nura Hassan Gombe, ya tafi umra amma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa a can. Jiya an yi sallan tarawihi da shi ranar Juma'a a haramin Makka, bayan nan Allah ya ɗauki rayuwarsa. Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa, ya sai masa. Na biyu, akwai ɗaya daga cikin iyayenmu mata da Allah ya ɗauki rayuwarta, ita ce Hajiya Rabi, iyali zuwa ga Alhaji Aminu ɗan tata. Ina tuna rasuwar mahaifiyata da shi Alhaji Aminu ɗin da ita da sauran iyalansa ya ɗauko su suka zo har Abuja, suka mun ta'aziyya har cikin Abuja, suka zo suka same ni har gida, suka mun ta'aziyya da ita. Kuma lokuta da dama mukan gaisa da su, ko a Makka wani lokaci in na je Kano, Allah ya kan manda mana ziyarce su mu gaisa. nake samun ba da dadewa ba, ina zaton ko a daren jiya ko yau da safe Allah ya dauki rayuwarta. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya sa sanya tinan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ayyukanta na alkhairi ya sa su bita, wuraren da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuriya da ta bari a baya Allah ya ƙara mata albarka, shi mai gidanta da ƴan uwanta da ƴan uwanta da ƴaƴanta. Muna roƙon Allah ya ba su ladan haƙuri. Muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara liman yatikum. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙarshen mu yayi kyau gaba daya. Shi dan uwa da ya rasu a Saudiya, shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Ƴan uwansa da suke daga jihar Gombe kamar da sa muna bari, muna ta'aziyya gare su da inna lillahi ma akhadha ولقوا ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مصمم. رسوا أوريني جرد جائر ونئي عدد سن علاما كالكاوة كالشي. سو الله تعالى يشو تسكر شمو غبانيا. وانا يشي السلام عليكم وعليكم السلام. كاي سيدي سنبيت سايوة شافي بودا عليك أتك أي تامنا. Bayani sai ka ce wanda za a bani thesis ko wani na PhD zan rubuta. Allah ya jikan iyayen malam da na alaran ma ya ba ku wanda za su gaji wannan ilimi da Allah ya azurta ku da shi don ci gaba da amfanar al'umma. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam a shekarar da ta wuce wani ɗan uwa ya yi baran cewa malam ya sa mana tafsiri ko da sau ɗaya ne a wata. Gaskiya malam muna da kishin wannan abun, kuma gaskiya za mu buƙaci hakan. Sai dai ga shi shekara ta sake zagayowa, ba mu ji wani tsari da malam ya yi ba. Malam mun san cewa hidimomi sun yi yawa, amma don Allah a duba mana yiwuwan waɗannan abubuwa guda biyu. Tafsir a kowane ƙarshen wata, karatun zaure a kowane ƙarshen wata ko bayan wata biyu. Tsakani da Allah mu ɗaliban ilimi muna fa'idantuwa da karantarwar ku ƙwarai da gaske. Muna addu'a Allah ya ci gaba da ba wa malam ƙwarin gwiwan ilmantar da al'umma a kowane hali da matsayin da ya sami kansa a ciki daga cikin ɗaliban majalisinka mai ƙaunarka saboda Allah. Allah da kake ƙaunata, don shi ina roƙon ya ƙaunace ka. Da kace sau ɗaya a wata baka roƙa da yawa ba, kuma baka so kanka ba. Dr. Kabiru Kawo, sai a duba yiwuwan haka din, ko da sau ɗaya a wata din da za a shirya insha Allah a ran mai duba time da zai iya shigowa a yi karatu da shi, ko da sau ɗaya a wata in ya yi a yi darasi ɗaya, in ya yi a yi darasi in bai ba a yi ƙwaya ɗaya a wata ya isa. Sai wannan ba abun ƙi ba ne, abu ne mai muhimmanci, in kuma dama ba ta samu sai a haƙura. So za mu riƙa duba yiwuwan haka, amma da yanzu na tura wa Dr. Kabiru da Kabo duka amana. Yanzu next time za a tambaya shi, za a bincika ba ne ba. Yanzu al'amarin ya koma hannunsa da wuka da nama da sarkin fawan da komai da komai suna hannunsa. Allah da kake so na da shi, ina roƙon ya soka. Wannan ya kuma karatun majalisi shi ba iya da muhimmanci. Za mu duba yau haka. Ni a ka'ida ta a shekarun da na yi ina karantarwa, na fi ba wa karatun majalisi muhimmanci a kan ta'alim. Allah shi ne shaida. Wani lokaci na kan je karatun majalisi sau 30 ban yi ta'alim ƙwaya ɗaya ba. Bil haƙiƙa. To babu laifi a yi duka guda biyu an samu dama. Bari mu ga yadda lokacin zai kasance. Insha Allah, wannan shi ma na ba da Kabiru Kawo din. Insha Allah. Yanzu duk al'amarin yana hannunsa, wuka da nama yanzu yana hannunsa. An fahimta ku, dakta ka ji ko? Ito yanzu kai ne alƙalis, kuma kai ne mai tsarawa. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya saka ma da alaran ma da aljannan Firdausi. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya jikan magabatanku. Amin ya hayyu ya qayyum. Tambaya na ita ce, shin menene hukuncin ladabi tsakanin mata da miji a musulunci? Sannan menene matsayar musulunci akan custody na yaro idan iyayensa suka rabu? Jazakumullahu khairan. Tambayoyin ai guda biyu ne kenan. Tambaya ta farko shine ladabi tsakanin ma'aurata. Al'amari ne muhimmi. Ai mun karanta Qur'ani ya karantar da ladabba da dama tsakanin ma'aurata akan a rika yi. Misali na farko Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, wannan fa jumla ce mai matukar muhimmanci bangaren suratul nisa bangaren aya ta 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku rika zama da su da kyautatawa. Kyautatawa dan bai takaita kadai a cewa da tufatarwa ba, ya tafi kyautatawa a magana, kyautatawa a mu'amala, kyautatawa a zamantakewa, kyautatawa a shiga gida, kyautatawa a fita gida, kyautatawa a cikin raha, kyautatawa cikin abincin da za a ci, abin da za a sha, inda za a zauna, tufafin da za a saka, makarantar da za a je, abin hawan da za a shiga, dukkan ya shiga cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf. فإن كرهتموهن فأعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سوانكم إيا قارا كران تدمو لدلي إذن كي وندبيعا دإيالن كفما كرك من تادا الخيرانسا إذن كي وندبيعا غني إذن كسركم ونساك من تدكا الخيرانسا ما إيا يوا شيدا غدام فتتريكي بيشيكا قوما با إما كقداما كتير كارا ليدا تغو تارا أما أولا تغو ليل في آرهي din ko ba a rage shi ba, to a maida dan adam ya zo matsayin annabi ko manzo ko malaika, dole insaniyan nan akwai ta. Din iyalan ka da maka kuskure ne duba irin alkhairanta da zai sa ka kyautata mata ka kuma mai zama mutuntawa gare ta. Na biyu a bangaren ladabi, ladabi na dauke ta a kalma ce gamammiya, saboda me? Saboda dukkan makarimul akhlaq na addini na bangaren ladabi, kamar yadda hadisi yace innama buistu li utammima makarimul akhlaq, an aiko ne dan na karantar da ku kyawawan dabi'u, na karantar da ku ladubba. Wannan hadisi iya cikin sahihan hadisi na 45 a wani bugu hadisi na 46. Kaga kyawawan dabi'u da aka aiko fiyayyen halitta dan ya koya mana, wannan ke bayyana mana su ne fa ladabi, kuma addini dukkanin su akan ladabi ne. A wajen zamantakewa, a ka'ida tsakanin mai gida da iyalinsa, dole a amince mai gidan shine shugaba a gidan. Ko da ku shi ne gidan nan bai kammala primary ba, ita kuma a ce tana da PhD, ko da ita fabanin secretary ne shi kuma masinja ne, ko da ku ita ta kai kowane matsayin aiki, dole ta amince in an zo gidan nan shi ne jagora. In tana famsa gaje wajenta neman alfarma, to a nan kuma sai ya bi layi, amma dai a gidan nan shi ne jagora. Shi Allah ya bawa, ba ana kula da nawayin mallaka ko menene certificate ɗinsa ko matsayinsa ba, matukar kin amince mai gidanki ne shine jagora. To in aka amince shine jagora, to shi jagora akwai ladabi da yake yi da kyawawan ɗabi'u ga na kafa da shi, na kafa da shi kuma akwai ladabi da yake ga wani sama da shi. Ai Qur'ani ya gaya mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaga ar-rijalu qawwamuna, maza su suke me, su suke rike da jagorancin gidan. Wannan suratul nisa farkon aya ta 34. Kaga qawwamuna 'alan nisa, akan mata maza su suke shugabanci. So a ka'ida ita mace ana so ta zama mai cikakkiyar biyayya ga mai gidanta, don aljanna tana karkashin sa a matakin farko, shi kuma ya zama mai tausayi da jinkai zuwa gare ta. Ya dace idan ka rike iyali karka rika treatin mata kaman a matsayin baiwa, ko a matsayin yadda kake treatin wani wanda yake maybe mai da ko a gida, ka rika zaton wai kana mata alfarma kana ba ta abinci, a'a ba alfarma bane, dolanka ne sai ka ba ta, Allah ne dora maka, bai ta dora ba. Kuma in muna son kiyaye haƙoƙin juna, shi namiji idan ya daukar nauyin mace kada ya rika daukar alfarma ne, kuma na biyu kada ya rika daukar wai kara yake masa, a'a Allah ne ya wajabta masa, dole sai kai wannan ya zama masa kanka na shiga aljanna. Ke in kina yi wa miji biyayya karki rika duba wai me yake da shi, a menene kaza kaza, a'a ki duba Allah ne ya wajabta ki wannan biyayya. So ba kina yi don shi din bane, kina yi don umurnin Allah ne, ke kuma baiwar Allah ne da ya halicce ki, wajibi ki bi shi don ki shiga aljanna. In mun kiyaye wannan, za mu samu saukin abin da ake samu tsakanin ma'aurata. Tana so ta kusatar da shi, yana so ya kusatar da shi, wannan ba daidai ba ne. Tambaya ta biyu kuma shi ne custody na sa'idan aka samu rabuwa. Ibn Abdulbar, wanda aka sani da Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbar, a cikin littafinsa na Al-Kafi fi Mazhab Imam Malik rahimahullah, a mujalladi na farko shafi na 200 da 97 yayi magana akan wannan matsala din, cewa custody a ka'ida na magabata, ko ka ce ijma'i ko kuma jumhur, wasu masu kan ce ijma'i, ka'ida na matace idan yaran yan kanana ne, amma da sharadin in ba ta yi aure ba, an rabu yaro iya shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar, a magana mafi inganci custody nata ne. Amma malamai sun sanya sharuɗa na custody shine renon yaro aure ya rabu, wa zai rike shi, to ita za ta rike, amma da sharadi suka ce sai ta saka sharuɗa kaman guda biyar. Na farko daga cikin sharuɗa shine a samu at-taklif, shine shari'a ta haukanta, ka'ida kenan tana tabuwar hankali ba za a bata ba, taklifi dole sai ta zama ita uwar lafiyayya ce. Sharadi na biyu shine a same ta da al'adala, adala ce, za ta iya adalci tsakanin yaro ɗaya ko biyu ko uku, idan an bata an ce ta rike ba za ta zalunce su ba. Na uku wajibi ta zama musulma ce, saboda mai, saboda akwai haƙƙoƙin karantar da su, alwala, sallah, karatun Qur'ani da abin da ya kama da wannan, duka wajibi ne sai ta yi mai, sai ta koya musu, wannan wajibi ne. Na huɗu kuma suka ce al-udura, tana da ikon ta yi aikin, ba sai ya zama an ɗauka mata mai reno ba, ba za ta iya mutu wanka ba, ba za ta iya sa kaya ba, maybe tana da paralysis, to kaga wannan udurin ya sa ita ma ko an ba ta ba za ta iya ba. Sai malamai suka ce in ba za ta iya yin aikin ba, ba ta da lafiyan yi, ba ta da udura akan wannan, to ba za a ba ta ba, sai dole ya zama tana da udura. Na biyar kuma ya zama ba ta yi aure ba, ta zauna ne don kula da su, saboda in ta yi aure, aure yana hana mace a ba ta custody na yara. Idan muka duba akwai hadisi na wata mace da ta kawo kara zuwa ga fiyayyen halitta, sun san cewa mijin ya kwace a yaya, sai manzo Allah ya ce ke kika fi cancanta ki ɗauke su, matukar ba ki aure ba. Hadisin ya cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahimahullah, hadisi na 368 ya ce matukar ba ki aure ba. Kaga sai sanya sharadin yin aure a matsayin rike custody, in kuma kin yi aure to ya tashi a kanki. Sannan baya ga haka malamai suka ce custody da ake yin shine zuwa shekarun tamyizi. Shekarun tamyizi mafi kankanta in yaran lafiyayyu ne shekara 7, in yayi yawa akai shekara 8 ko abin da ya kama da haka. Idan yaro ya kai shekara 7 ko 8, to a ka'ida a ko ina ana iya rike shi, saboda zai iya shiga ban daki ya biya bukata, aka masa tarbiya, zai iya alwalati da kansa, zai iya yin wanka da kansa, da karamin supervision zai iya wasarsa wanka, musamman an tarbiyyantar da shi a kan haka. Sai suka ce to a wannan hali ake magana. Amma idan ya wuce nan ko kuma ma bai kai nan ba, aka samu sabani ya yi, za a yi malikiya, Allah ya mutu rahama, magabatan mu suka ce uwa za a bawa kai tsaye. Wasu bangaren daga cikin magabata irin Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahimahullah ya ce to wani abu ya rikici, ana iya sa yara su zaba, a ce to ga babarka ga babanka, wa kake so ka zauna a wurinsa? Me iya yi wa yana yi mama ko baba? In ya zaɓi babansa ya je bayan kwana ɗaya, fahimci baban bai iya girki ba, bai iya wanka ba, don gaskiyar magana ko ka karɓi custodian, inda kanka za ka yi akwai matsala, in wata za ka ba wa ba uwar ba kuma za a samu korafi. To yaro bayan sati da ya ce a shi fa zai koma wajen mama, suka ce to sai a maida shi. Amma malikiya suka ce a'a, in dai bai kai shekara 7 ba ko ya zaɓa, a yi haƙuri a ce zauna a wurin uwar, matuƙar ta cika waɗannan sharuɗa da aka faɗa. So da haka wannan shi ne, amma in ta yi aure to nan kuma ya bar wajenta, a nan custody yana iya dawowa wajen uba ko wanda aka yi ittifaki ya rike yara. Sai dai shi ma uban fa akwai sharuɗan custody, sai ya cika waɗannan, in bai cika sharuɗan shi ma ba za a ba shi ba, ko da kaɗansa ne, alƙali yana da ikon ya hana shi. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, ina fatan alkhairi, Allah ya jikan iyayenka tare da na alaran ma. Amin ya hayya kai, wallahi kuna kyauta, yi wa iyayenmu addu'a, yana da tsananin daɗi, ina jin daɗi matuƙa da gaske. Allah kuma ya biya ku da gidan aljanna. Malam ina son ka don Allah, Allah da ka so ni don shi, ina roƙon ya so ka ya ƙaunace ka. Malam a ƙara faɗakar da mu akan yadda yanzu matasa suka maida cin abinci da hannun hagu kamar ado. Wannan lamarin yana ƙara ta'azzara. Daga Abu Ammar Al-Nasr, malikanci ikara local government Kaduna ko ne, malikanci ne ko ne? cin abinci da hannun hagu magana mafi inganci hadisai sun nuna haramun ne sai dai in hannun daman baya iya aiki dalili na farko hadisi yayi hana yaki hadi ya ce kada mu ci ga hadisin muslim da ke cewa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yake faɗa hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu da cewa la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytan ya'kulu bishimal kar ku kuskura ku ci abinci da hannun hagu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaytan ne yake ci da hannun hagu wannan hadisi ne a muslim hadisi na 2019 kar ku ci da hannun hagu shaytan ne yake ci da hannun hagu in ka matsa gaba hadisin da ya biyo bayan wannan hadisi na 2020 shi kuma riwaya ne na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare yake cewa idza akala ahadukum falyakul biyamini وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله في أيام هل تأتي إن ذاك شأ بنتي كتي ده حنون داما إن ذاك شاك شاء ده داما فأقول لك يا مكا نبي أرماك لك فن ده داما كان عشان أبو ده حقو بها نفسه كوكو ميد أكي هلك تي ده وانا شاء ده وانا إن ذاك شاء أجيسوك لنك ده فيش ده حنون داما كوفين كشاء بادليلي بني sunna ba ta dada wannan ba cin da dama ake yi sha da me yake da hannun dama kuma annabi yake la ta'kulu kalman la din nan fa annahyu ne annahyu kuma yafidu taharim ne fa sha da hannun hagu haramun ne cin abinci da hannun hagu haramun ne kuma koyi da shedan ne malamai suka ce da yace shedan ke yi suka ce da yin biyo ko ya zama in ka ci da hagu ka zama shedan din mutane in ka sha da hagu ka zama shedan din mutane ko kuma na biyu suka ce ka zama mai koyi da shedan ba da annabin Allah ba kowanne ma mu dadi a ciki annabi ya ce kada mu yi wani mutumin kwarai ne da annabi ya ce kar ka kuskura kai kuma ka je kai kuma yanzu abin ta kai shi shine iyayen ma haka suke ba matasan ba iyayen nawa nake ci da dama yanzu fa ya zama yayi ne wani ma wai sai kace wai sai maka wai haka Allah ya yi shi ni wallahi ba na iya ci da dama wai ga maka haka Allah ya yi ka wai ga maka haka Allah ya yi ka in kace haka Allah ya yi ka kana izbi wa shari'a wani yayi haka ba ta fasa da dadi ba ai ko wanda yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace yaga yana ci da hagu yace ci da dama sai yace la aqsa ba zan iya ba sai yace la qata'ata tunda kace ba za ka iya fito ko ba za ka iya ba kenan daga ranar duk inda ya daga hannun daman sa baya zuwa bakin sa haka hannun ya samu paralysis ya lalace ma rafa'a yadahu ila fi har ya bar duniya hannun sa da wanda ya kada zuwa bakin sa ba hadithin iya cikin sahih muslim hadithi na 3776 bai kara kai hannun bakin sa ba to me yasa zaka taka Allah yayi ka mu kiyaye mu tarbiyantar da yayan mu kan cin abu da dama sha da dama in za su ko su ta a sa su zauna su koyi dabi'ar ci a zaune duk wadannan abubuwan fa iyayen mu ba san hadithin ba amma wallahi sun koya mana da hausa suke fada yanzu a gaban dattawa iyayen mu ka isa ka ci da dama da hagu ko ka ci da ko ka sha da hagu mu ai ba za a barka ba za a fige hannu ka ce wai ke ka ci da hannun hagu sai a baka hadisin da hausa an ce fa iblis ne yake yi shikenan an gama magana ga su da karantun ilimi sai tsabar tsoron Allah da biyayya yanzu wani duk inda ya ji hadisan nan sai ya yi tawaye haka ne amma ka san yau da gobe ai la yukallifu Allahu nafsan ai illa wus'aha to wannan fa shine wanda a da aka kai shi islamiyya shine ya rike hadisin ko ina dan jin wa'azi amma sai ya yi tawaye wani da hausa yake maka ai Allah ya ce wai ai larura na halatar da abu addarura ta tabihul mahzurat haka bai maka wai Allah ya faɗa ko shi ba san ba aya ba wai sai ce Allah faɗa saboda mu wai duk inda aka yi sai mun yi wa shari'a karanta mu mata taurin kai akwai ranar kin dillanci wallahi ba dillanci ba ranar kiyama kasuwanci ma sai kaki da Allah ina roƙon mutane dan Allah mu sa ido akan wannan babban al'amari ne mu koya ƴaƴan mu cin abinci da hannun dama sha da hannun dama kar mu kuskura bari su ci da hagu ko su sha da hagu ba namu bane shedan ne yake yi koyi da shedan suke abincin baya albarka duk mai koyi da shedan a kullun a rayuwa sai ka ci abincin da shedan kake koyi kullun rayuwar ka albarka ta tsaya rabu kullun sai ka rage kanka albarka duk koyi da shedan sau ɗaya da kai wallahi alazim rayuwar ka sai albarka ta rabu kullun sai rayuwar albarkan ta kare mu kiyaye Allah ya ba mu ikon kiyayewa والله تعالى اعلم ارمى الى ذا متاشي منا cikin ali imran ko sura ta uku daga cikin surorin qur'ani din zan tuna kaman ko aya ta biyar ne ko dari aya ta 105 ko آية تدري لجيرنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
جزاكم الله خيرا ولا تكونوا الله يشي كدك زما كالذين مثال وأندا تفرقوا سكا ررب كنسو واختلفوا سكا يتصاباني دبيد أمفاني من بعد ما جاءهم البينات باين آيو يبين نسنزو مسو أكن حرمت ررب كي دكما حرمت صاباني ييوا وأولئك لهم عذاب عظيم الله يتي ما سير وانا صفا سنا دا عذابا وشدكي بي جرما نيدكو الله تعالى يكاري مدد عذابا مي جرما وانا آية ما لمن قرآن دا داما سكتي سنا دا علاقة دا آية تباية مكتراتا ليدا قدو شيني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون waɗannan ayyuka uku da Allah ya mana umurni mu yi kira zuwa ga me yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ayyuka uku ne mu kiyaye su na farko kira zuwa ga alheri na biyu umurni da kyakkyawar abu na uku hana mummuna bayan Allah ya karantar da mu abin da zamu yi na kiran mutane ga addini sai ya ce wala takunu karku kuskura ku zama wana lamun ne ana lam ne na nahayi na hami ne shine kar ku kuskura ku zama irin jama'ar da suka rarraba kawunan su kar ku kuskura ku zama haka wala takunu kallabina tafarraqu fadilatu shaykh muhammad ibn salih al-uthaymin al-wahidi al-tamimi rahmatullahi alayhi karkashin ayan ne yace wannan aya tana bayyana mana rashin yin da'awa yana raba al'umma saboda jahilci na dominating din al'umma da na biyu yin da'awa ba don Allah ba yana raba al'umma saboda ba Allah aka nufa da aikin ba ya zama duniya ake nufi yana kawo me yana raba al'umma sannan na uku yin da'awa ba a gane yadda ake yi ba yana raba al'umma shi yasa da Allah ya umurce mu da yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar immediately sai ce wala takunu kar ku kuskura ku zama wannan saboda me saboda yin waɗannan abubuwa da aka ce ku yi in ba ku yi yadda ya dace ku yi ba to kuma zai raba al'umma da shine wala takunu kallabina tafarraqu bisa ga yadda ya fahimta alakar ayoyin ajira suke an ba da umarni uku sai aka biyo baya da hali shi yasa jiya na kira wasu daga cikin sharuɗa na da'awa na farko ikhlasi shine dole sai an yi don Allah wanda aran ma ya bamu taimakon ayata wa ma umiru illa li ya'budu Allaha مخلصين له الدين حنفاء آية تبير كنا أسفين سورة البينة نبي دول إن رأي سيئني دا إلي وأنه كما تذكما قنا دا باب إلمي حرام لي أمسلنش إلمي النوء أبان فرقو شين إلمي القرآن دا سنة كما ما في مهم من سيئن سشين إلمي كذي تألا سبحانه وتعالى أما إن مثل دراكي مقنا يشاف إلمي دنيا كما دول تكاثب مثلا دنيا sun yi bayanin abun a duniyance tukuna sai a dora fatawar addini a kai in ya shafi al'ada da mace sai a tambayi likitoci in abun ya zo da sabani su yi cikakken bayani, in matsalan haihuwa ne a tambayi likitoci su yi bayani, in abun ya shafi abun da ya shafi embryology ne a samu gani waɗanda suka sani su yi bayani a ciki, in ya shafi halittu a sama ko ƙasa ne a samu wanda suka san astronomy su yi bayani a kai, ya zama kowane ɓangare mu ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa. Mu yi kuma wannan kira zuwa ga Allah da hikima kamar yadda Qur'ani ya umarce mu da haka. Na huɗu, idan za mu yi murƙa tausasawa a wurin kira ɗin ba mu riƙa yi kamar mu Allah ya gafarta mana ba, da mu da waɗanda muke kira kowa na da me yake a cikin me, a cikin haske, wani wanda ake kira ma a cikin duhu yake lalumawa, amma kai da kake da'awa ka riƙa tuna kanka kullum ni fa ba a gafarta mun ba. Yanzu ni da aranma da muke zaune a nan wurin babu inda aka ce Isa Ali Ibrahim an yafe maka kai dan aljanna ne, babu ana wasanin, babu inda aka ce wa aranma wani Abdullahi Abbazariya an gafarta maka, inda akwai malam sai dai shi ya bayani, amma ni dai ban ji labari ba. Duka ne muke yi nema muke, to sai mu riƙa mutane magana da tausayi da tausasawa da mutuntawa, don me? Don su fahimci cewa shi zai sa abin da muke gaya musu tsira. Shi yasa Ibnu Usaymin rahimahullah karkashin ayar da Allah ya ce wanda jiya ma karanta ta fa bima rahmatin minallahi linta lahum, yace tausasawa a wa'azi, aiki da kalmomi na mutuntawa da dandashin mutane yana da matukar muhimmanci. Saboda me? Saboda hatta annabin Allah da yake dan aljanna ne, ma'asumi ne, bin sa wajibi ne, rashin bin sa halaka ne. Wa ma'a zalika Allah yace in zaka yi kai da tausasawa, in ka ku zama mai tausasawa, mai kaushin zuciya, duk jama'a za su wafe su barka, ba za a fahimci addinin a bakin ka ba. Haka Allah ya ga annabin sa, fa bima rahmatin minallahi linta lakum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Zai zama suratu Ali Imran aya ta nawa? 159. Kaga wannan misali yake bayyana mana annabi da kansa da bin sa wajibi ne an ce idan zai yi rika tausasawa. Tausasawa iya da wahala. Wahalar sa na farko kowanne dan adam zuciya ce a cikin sa, kuma babu kashi a ciki. Duk wanda ya maka da kaushi zaka so ka masa da kaushi. Me zai hana yi da kaushin nan? Ka tuna wasiya ta Qur'ani, idfa billati hi ahsan. Sai ka tausasa da saboda kai biyayya ga wasiya. Na biyu, bisa ga ɗabi'ar mutane, in ba sun samu tarbiyya ba sun fi sha'awar a kaurara. In aka kaurara suna jin daɗi. Yanzu in zan zo in wa'azi zan yi muku wane wane ɗan wuta ne, wane wane arni ne, wane sai ka ga ran Allahu Akbar. Saboda me? Saboda mutane sun fi sha'awar a taja. Su ji an yi listin mutane an kai wasu jahannama, an dawo wasu an kai su lalla, wasu an tattaro an kai su sa'ir, wasu an kai su tudun da arafi a ajiye a ce ku jira a wurin. To sai ga mutane sun ji daɗi a ce abu yayi wallahi tallahi duk wuta ka dafi da su. Sai mutum ya tafi sai ya zama bai karu da komai ba, kawai ya zo ya fahimci cewa wasu ne ɗan wata shi bai shafe shi ba. A ka'ida ko wa'azi shi ne wanda ya zo wajen shi ake so ka gaya masa laifinsa, shi ne aulawiya na farko. Yaya za a yi? Shi da ya zo ba ya zo ne in gaya masa laifin wani wanda baya wurin ba, shi laifinsa yake so, to da haka in gaya masa yaya za a yi ya yawaita alkhairinsa ya takaita kurakurarsa. Shi yake da matukar muhimmanci. Kullum aulawiyanka su ne jama'ar da ke sauraro na in kira su. Shi yasa sai yin halda ya gama da sabai sai yana bin majalisa ta na mushrikai yana musu wa'azi, sai ya je wajen sai ya keɓance su da abin da ya dace a gaya musu. Gaba na gaba a da'awa da ke da muhimmanci wanda zan iya ƙarawa, wanda in ba a kiyaye ba yana raba al'umma na wala takunu kallazina tafarraqu, shi ne a yanzu a ƙa'ida da na faɗa shi ne tsari na da'awa ba a yi wa mutane training. Wane ya je tsangaya ya haddace Qur'ani ya zo ya fahimci tarjama sai ya zama mai da'awa. Wane ya je jami'a ya yi karatu ya karanta Islamic Studies ko Arabic ya zama mai da'awa. Wane ya je ya yi takhasusi a kulliya kaza ko legal kaza ba tare da ya samu training ba sai ya zo ya zama mai da'awa. Kamar wanda na bada misali a karatun boko, yau daga ka gama jami'a ka ci first class ko second class ko fa, ana neman malamai. Kai ba kai TC ba, teacher's college ba, kai college of education ba, ba a maka training kawai kana samun tuwa sai ka zama malami. Kuma ka'ida fa karantarwa ko a boko ne sai an yi training ɗinka ka zama malami gabanin ka fara. Wanda ya iya ya zama trained teacher, train teacher in yanzu za ka ga tsara syllabus ya iya tsara curriculum ya tsara komai da komai ya ake daukar attendance wani ma in ya tsara maka abun sai yayi wani table ya rubuta kaza ya cika kaza amma wanda bai iya ba ne zo ba haka zai yi ba kawai ya tsaka kan class of acrobatic teaching ya shigo ajin a fushashe ya ji jiki a final year sai ya rama sai zo da mentalitin duk bala'in da ya sha kuma yanzu kun shiga uku sai ya rama sai zama ba haka ake yi ba ba karantar da shi karantarwan ba karantarwa ba haka take ba ba wai akan sai na raba bane ai shi malami uba ne koda baka aiki daliban ka ba kai baban su ne da ka zo ka karantar da su kuma ba ka zo ka mun wai karama abinda aka yi bane a kai tutar wanda aka maka ya dace kai me ka gyara ne kar kai wannan dan al'umma ta gyaru ba wai kace kai ma sai ka rama so iya da kyau ya zama a da'awa a riga training mutane saboda mai isa kanta da awan ana yi akwai abin da ake farawa da shi akwai aulawiya a fara da kaza sai kaza sai kaza a ilimin abin da za a fara da shi dole mu kiyaye waɗannan al'amuran dole idan za a yi abu na farko shi ne mutane su gane kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala a safan tauhidi a bangaren ilimi ba abin da ya kai ilimin Qur'ani saboda shi ne babu soki burutsu babu kuskure a cikinsa duk abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne babu wani littafi a bayan ƙasa duk duniya da ya kai Qur'ani babu shi kuma ba a taɓa yin sa ba ko ba za a yi shi ba dole za a nuna mutane muhimmancin wannan ba a zo a shagaltar da su kawai da karatun nahawu da sarrafa san komai a Qur'ani ba mutum ya haddace dukkan balagha alwadiha da duk misalan siyaiya ya iya liqirajin komai amma Fatiha ba ta zauna ba kaga wannan bai yi ba kuma daga cikin kurakuran da mu muke a Najeriya shine yawancin ana da'awa ba a kiyaye seniority cewa wane ya riga ni waɗannan su suka fara gabaninmu iyayenmu ne to idan kana da'awa ko da Allah ya sa daukakar ka tafi ta wani amma ya fara da'awar tun ba haife ka ba me bi iliminka ya tsina sa har yanzu ka zo sai ka kaddara shi saboda me saboda ya riga ka yi ka kan aikin alkhairi duk wanda yake da sabaka akan ka aikin alkhairi in dai alkhairin ne to ka rika kaddara shi kana mutunta shi amma a yanzu yayi karanci shi sa duk Qur'ani malamai suka ce babu inda Allah kai tsaye ya gabatar da sunan al-ansar akan al-muhajirun saboda al-muhajirun su suka sha bala'i shekara 13 a garin Makka sai an kira su a kira al-ansar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin fi kunnami wal-ansar wannan misali ɗaya ne cikin suratul tauba aya ta 100 babu inda Allah ya kira al-ansar duk al-khairin su akan muhajirun saboda me saboda al-muhajirun sun daga su suka fara so amma a yanzu da niyya ta lalace in mutum ya zo ya fara da'awa tunaninsa da farko yana so yanzu kar a ji kowa sai shi ya za a fara hada kuli a sa karatunsa a rediyo don ya sanu ya za a saka a talabijin don ya sanu ba shi ne manufar da'awa ba mutum ɗaya ya shiri dalilinka ya ji gaskiyar ya fahimta ya ce wanda aka saka a midiya mutum miliyan 100 suka saurara in ba don Allah ya yi ba kuma komai a hankali ake girma ba daga ran da ka fara kake zama sanannen mutum ba ba a lokacin kake tasiri ba sai ka shiga jarrabawa kana kana kai nasara sai kaga Allah ya sa an fahimce ka ita rayuwa haka take to yau galibi tun daga shigan sa jami'a yana so in yi dagida a ce shi ake ji fiye da kowa tun daga nan zuciya ta lalace idan ya zo ba kokarin sa ya gina akan ayyukan alkhairi wanda suke ba ya zo nuna su ba su iya ba shi ya iya dan me dan a ce yanzu ya fi su ba haka da'awa take ba wanda ya riga ya kada aikin alkhairi ya yi shekara 30 yana yi kai tun baka samu admission ba tukuna tun baka samu ba yake yi to sai a zaka zo ka ce ka bi shi ko da Allah ma ya baka daukaka fiye da shi dole ka mutunta shi sai sa magabatan mun ka duba za ka ga a harkar addini akwai seniority in ka duba mu'amala ta Sheikh Albani rahimahullah da Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah suna tare da Sheikh Bin Baz za ka ga suna kaddara shi iyaka saboda me saboda ya girme su kuma suna fahimtar ya riga su fara aikin Allah ne idan Ibn Uthaymeen rahimahullah yana magana a kansa yana cewa malamin mu ne tare da tarihi ba wai majalisin sai je zauna ba saboda me saboda ya riga shi aikin alkhairi kuma akan aikin alkhairi yake sai ya gina akai in yana magana da Sheikh Albani rahimahullah akan sai ga magana shaykhuna me dalili dan ya riga shi yau in kana jin maganganun irin su Sheikh Abdul Muhsin duk da sun manyanta irin su Sheikh Saleh Fawzan Fawzan in suna kiran sai ka ce malaman mu dan me dan haka aikin alheri yake wanda ya rigaye ka farawa idan ka zo ba rusa nasa kake ba ka fadi alkhairin sa kai fatan alkhairi akai inda ya daidai ka dora akai inda kake ga akwai kuskure je ka same shi har a gida ka ce haka rabaka Allah ina ga kaza ba haka bane so da haka ake amma ba wai ana da awali da duk wanda ya zo sai ya rusa abin da suka yi sai ya gina nasa ba a'a a tabbatar da abin da yake daidai ayi fatan alkhairi ayi addu'a alkhairi abin da yake kuskure sai a je a same shi idan yau an rama yayin kuskure yana tafsiri sai na ji kuskuren sai je in same shi in ya dawo gobe ya ce jiya bayan an tashi akwai ɗalibin da ya same ni ya ce aya kaza da na karanta din nan akwai kuskure kuma wallahi haka ne sai ya gyara ya fi sauki da ni in je in samu wani lungu in zauna in ce na zo ne wa gani Abdullahi Abbas Zariya Raddi saboda je kira'a da ya yi riwaya kaza amma ya kuskure shi ya ji kuskuren ya zo ya gyara ya fi tabbatar da haɗuwar al'umma da nisantar saɓani ni in ji in gaya mar shi ya zo ya gyara zan nina da in yi baƙaƙen manganin ce zan gyara masa to kaga kenan har a gyaran akwai matakai da ake ɗauka a biyu in na zo zan gyara na gaya masa bai gyara ba kuma dole a gyara in na zo ba sai na kira sunan wani ya yi kaza ba addini yana yi mai karantar da matsalar za a gyara ba shi ake tagetin ba matsala kaza waje kaza an zo kaza ake karantawa shi ya tabbata daga cikin kira'a da kaza an ka duba littafin shafibiyya an kawo cewa kaza ake karantawa ba kaza ba to duk wanda ya ji kuskuren ya san an gyara wanda ma bai ji ba to yanzu an ya koya ko amin ya hayya kan so mu rika hakuri da juna ita kanta da'awa tana buƙatar a karantar da mutane yadda ake yin sa kuma a cikin matsalolin fatawa akwai matsalar da in ka zo kanta ta fi ƙarfin mutum da duk ilimin sa a duniya ya bada amsa yanzu misali fitowar COVID-19 duk ƙasashen duniya Saudiya sun kare malamai an yi fatawa Imarat sun yi Egypt sun yi amma mu a Najeriya tana fintukowa aka fara buga fatawa daga can a harbo ta can a harba can a harba muka yi ta harbo su wani abu sai a Najeriya Allah ta Allah ka gyara mana ai haka aka yi ta yi aka saka talaka a cikin rudani aka yi ta rikici kowa harbawa yake idan ba za mu iya taru haduwa dukka don Allah ma mu yi fatawa ba kuma wanda hakan ya dace muna da jama'atu Nasirul Islam muna da Supreme Council for Islamic Affairs ai waɗannan tafiya ne umbrella ne kawai majalisi ne na ahadu a cikin in ka zo da wanda kake da fahimta ne don da bakar shi duka haduwa aka yi matsalar ta al'umma sai a zo a yi fatawa to amma a yanzu wanda zai maka fatawa akan matsalar COVID ko ya ce a yi ko kada a yi ko ya yi da COVID yadda ba ko wanda zai maka fatawa akan wata annoba da ta shigo duniya mai yiwuwa wani ya karanta biology amma fa F9 ya samu amma idan ya zo din duk likitocin Najeriya ma aka hasa ya ba su kaula sun ya wuce kuma fa su din sun karanto wasu sun karanta likitancin ne don kishin addini suna karatu ne aka ce a karanta medicine a taimaki addini shi ya je karatu amma yanzu ya zo ya magana da ilimi da aka ce a bai dalishi ba kuma matsalar da ake magana shi ya san ba haka bane ba wai ayoyi ne ke kalubalanta ba a'a abin da ake magana akan cutar nan ba haka yake ba to an gina fakawa akan cutar da ba haka take ba to idan muka zo za mu yi nemi ilimi mu gane akwai matsalar da zan zauna in ce a'a kaza alwala kaza ne kaza sallah ne akwai abin da ya tunkaro al'umma to sai an tara malamai da masana bangaren sun zo sun taru sai su mana bayani da haka sai mu yi nasara Allah ta'ala ya taimake mu don haka wala taqulu karku zama kalladina kaman waɗanda tafarraqu suka rarrabu suwa ne suka rarrabu a rama za ka yi mamu koda misalin waɗanda Allah ya kira sunansu a Qur'ani sun rarrabu
wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-bayyina
wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-bayyina aidan kasa kasa ne ma kenan surat al-bayyina ne ko sai wa ma umiru da ka aya ta hudu zai zama kenan kaga wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkum al-bayyina to shine karshen ayar ma wadanda aka ba su littafi al-yahud wa nasara ba su rarrabu ba sai bayan hujjoji sun bayyana gare su kaga kenan aka ce wala takunu kalladhina tafarraqu in ka dauko aya ta hudu a cikin bayyina sai ka ce wala takunu kal-yahud wa nasara الذين تفرقوا واختلفوا شيني amfani shigo da wannan kaga mun samu sunan wadanda Allah yake kar mu zama irin su dan ya ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinat so anan sai mu ce kar mu zama irin su to da kake da addini ya karantar da mu mu kaucewa abin da ya faru ga al-yahudu wanda sanar da raba kansu da suka yi baka kenan sai mu dauki izina wai wanda ya rigaye ka sai ka koyi darasi ta bangaren da in mai kyau ne abin da in mai muni ne to sai kaucewa hanyar da yake fada halaka baka Allah ya ce kar mu zama irin su waqtalafu suka yi sabani kaga a cikin ayar abu biyu aka hana na farko shine wala takunu kal yahudi wal nasara alladhina tafarraqu nabi kuma wala takunu kal yahudi wal nasara alladhina ikhtalafu kaga tafarruq daban al-ikhtilaf daban tafarruq shine rarrabuwa ko da jiki ba halal bane a musulunci mu rika rarrabuwa ba mu haduwa da jura shi yasa manzo Allah yake ga sahabba inna tafarruqakum fi hadhihi ash-shi'ab wal awdiya inna ma zalika min ash-shaytan wannan hadisi da ke cikin Abu Dawud hadisi na 2628 kaga sai hada su rarrabuwa koda da jiki yace ku daina rarrabuwa ku rika haduwa waje ne kuna zama koda ku an yadda zango ne a jeje sai ce ku hadu ri da daga an rarrabu group to mu shedan yayi nasara sai group ya fara gulman wancan group ya gulman wancan group da sai ce kar ku yi waqtalafu da sabani akwai wanda yake halal ne akwai wanda yake haram sabani da yake na halal an zo buɗe baki maybe ni in ce zan sha fruit ne kawai ya ishe ni a ran mai ce a shi bayan fruit ba sai ya ƙara abinci to aka ce to ga abincin sai yace ni a bani kawai dankali soyayye a ran mai ce a shi a bashi shinkafa da wake da miya mun saba ko bamu saba ba akwai matsala a ciki babu shi yake cewa ikhtilafun mahmudun duka cikin halal ne kowa zai abin da yake so halal ne a rama duba launin kayan jikinsa halal ne launin kayan jikinsa halal ne ko a cikin ku kowa kayan sa da ba halal ne wannan sabani ne na halal wanda za ka ga dabi'ar sa kaya kala ɗaya yake sa bai dade shi ba halal ne wani ya zo sayan mota wani Toyota yake so wani kuma yace ai shi ba Toyota yake so ba Honda yake so misali duka halal ne wannan shi ake cewa ikhtilaf mahmudun akwai ikhtilaf kuma mahmudun a cikin addini shine a cikin abubuwa ne ibada an karantar da kaza halal ne kaza halal ne kaza musahabi ne kaza musahabi ne kowa da wanda ya shagalta da shi ana karatu majlis ne a cikin masallaci can ana tilawan qur'ani can ana daukan haddan hadisi nan wurin ana karatun fiqh idan nazo in naje wajen karatun hadisi na yi ne ban yi ba sai ka zo haramin makka sai ka samu kamar majlisin karatun ana yi haramin madina sai ka samu kamar majlisin karatun ko ina ana karatu ba ruwa wani yana tafsiri wani iya zadul ma'ad wani yana kaza kowa sai ya je zauna kaga wannan shi ba abun aibata bane haka a wurin fatawa irin sabani ko kara wa juna ilimi irin na Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad sabani fiqhiyya wannan sabani ne mahmudun ba na aibatawa bane babu laifi fa kulluhum min rasulillahi multajisun gharfan min al-bahri aw rashfan min al-yami kowa a cikin su ya dogara da nafsi ne yake istinbadin abin da ya fahimta amma an kabo wajen kadai ta Allah dukkanin su abu ɗaya ne shi yasa Sheikhul Islam Ibn Rajab cikin lamiya yake cewa hadha i'tiqad ash-Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa da kuma Ahmad yankalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun fa in ittada'ta fa ma 'alayka mu'awwal amma an kalauki tun daga jerawa da ya fara magana fara magana kaga hubbu sahabati kulluhum li madhhabin wa mawaddatu al-qurab biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun qati'u lakinna as-siddiqu minhum afdalu wa aqulu fi al-qur'an ma ja'at bihi ayatuhu wa huwa kadibul budud to kaga sai ya jero amma sai ce hadha i'tiqad ash-Shafi'i wa Malik wannan kaga babu sabani a wurin inda an samu sabani a nan ya zama ikhtilafun ne mazmumun amma tunda ba a samu ba ya zama kenan kaga babu damuwa a kai mafhum tayyib za ka akwai ikhtilaf abin da ke kawo sabani ko rarrabuwa na farko mafi girma shine jahilci na biyu son rai na uku fifita duniya akan lahira wannan na daga ciki sai na hudu akwai ta'assubanci wanda shi wani bangare ne na son rai kaga dai magabatan mu Malik Shafi'i Abu Hanifa Ahmad ba su da matsala kwata kwata sun rayu wanda suka rayu lokaci ɗaya suna girmama juna قالوا يزورك احمد وتزوره وقلت الفضائل لا تغادر منزله ان زارني فلفضله او زرته فلفضله فالفضل في حالين لا haka ce imam shafi imam ahmad na ziyartar ka yace yana ziyarta ne haka ne kai ma kana ziyartar sa yace eh haka ne yace in na ziyarce shi falalasta ta kai a ziyarce shi babban mutum ne in shi yazo waje na tawali'un sa ne yasa yazo to ko ni naje ko shi yazo duka falalan nasu ne ba nawa bane kage da suke kenan in ka duba mu'amalan su akwai abin sha'awa ba su da matsala kwata kwata amma ta'assubanci da sa wasu su yi wani dan hanbali yana cewa ana hanbali ma hayyatu wa in amru wa wasiyati lin nasi ay yatahambalu ni dan hanbaliya ne a raye ko a mutu ni wasiyar da nake mutane kowa ya zama hanbali a duniya kowa ai wasiyya shine kowa ya zama musulmi kowa ya bi qur'ani da sunna amma shi wasiyyarsa kowa ya zama ba hanbali kaga me kai wannan ta'assubanci yace nazaratu ahmad indana ta'dilu ibadati sana indaku me masabar mu yayi kallo kwaya dai haka yafi kuku kallon shekara guda kallon sa da kwana daya yafi kawai nazara kwaya daya wannan duka kaga menene ya kai ga ikhtilafun mafhumun saboda in bayan wasu ya kai haraba kai ake sai ka zo ka samu masallaci da sai ka ce wannan ai malikiya ne ba za ku zama malikiya sallah ba hanbaliya za mu a ba za ku zama hanbaliya ba da fiya muke bi muna da karashin da mun kaje in baka masaba su ba abin ku sallah dole sai kana masaba kaga wannan ya kai ga me ya kai ga yin kuskure a shari'a saboda me saboda ya kai ga rabuwar al'umma ya dace mu dauka zan yi dan malikiya sallah zan bi dan shafi'iyya zan bi dan hanbaliya zan bi dan duka menene babu matsala a dukkan nin su ai tushen abu guda ɗaya ne kuma ba sabani ne na tauhidi ko aqidiyya ba babu shi sabani ne na ijtihadi kuma kowa a cikin su abin da ya bayyana gare mu Allah yake nufi ba wanda ke nuna cewa ba haka yake nufi ba sannan hasada da kiyayya tana kawo rarrabuwar al'umma Imam Ahmad rahimahullah daga baya yana karantarwa dalibai suka fito akwai wani malami a zamanin sa sunansa Abu Quraysh me yake faruwa suna fitowa sai ya ce min aina antum daga ina kuke suka ce min indi abi quraish daga wurin abu quraish muke sai ya ce huwa rajulun sari khudhu min ilmi ai mutumin kirki ne ku koyi ilimin sa suka ce yana ilimin shi kuma muka je gaban sa kullun zagin ka yake sai ya ce huwa rajulun sari lakin qadirtu li yabi mutumin kirki ne sai dai Allah ya jarrabe shi da hasada a kaina shi babbar matsalar sa shine hasada su a kaina amma dai mutumin kirki ne ku aje hasada ga jeho koyi karatun kar ku damu da shi ciwon hasada da abin da ya faɗa ke nan to kaga ke nan hasada na iya kawo mai wani ya cutar da wani to a ka'ida idan kai ka san yajwali kuma ita hasada tsakanin malamai wanda ya fi ɗaukakan da shi ake yi to idan kai ka fi ɗaukakan sai wannan hasada kar ka saurare shi in ka saurare shi to ka koma baya a ka'ida ba a sauraro sai ka yi ta gaba a ka'ida kana tafiya wani ya kira ka ta ba jiwa za ka yi in surkulle ne sai ka wuce iya nufin cewa kana gaban sa ne ai dan adam baya hasra da wanda ke bayan sa shi yana hasra da wanda ke gaban sa ne ba na baya ba baya juya yake da bayan sa so lokacin da wani ke maka hasra to yana nuka cewa kai a gaba kake shi yana baya to kai da kake gome zai kai sai ka kare giya kawai a motar sai ka wuce a goge shikenan ga huda da wasu ai sai sai kai fitin kuma ai dai da labarin ka shikenan ba to wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu sabani imamu malik imamu shafi imamu ahmad sabani ne mai kyau amma idan muka dauki fahimta a cikin wanda muke ga yafi karfin hujja to kar kuma ya raba kan al'umma mafhum sai saboda in sabani ya raba al'umma kuma to ne kan sa a shiga uku arama sai ba mu misali ko da aya
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
جزاكم الله خيرا وانا انا ما بامو مثالي اكن ساباني كينا انا مولا ساباني ولا يزالون مختلفين wannan shine karshen ayar farko suratul hud aya ta 118 sai gaba kuma illa man rahima rabbuk aya ta 119 kaga wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba suna sabani da juna wanne ne ba sa sabani mai muni illa man rahima rabbuk, sai waɗanda Allah ya musu rahama, su ne ba su shiga cikin kataniyar sabanin. Yasa duk yadda ake rikicin Malikiyya, Shafi'iyya, Hanbaliyya, karka ku sakanta kowa naka ne, don asalin sabanin fahimta su ya gini ne akan doron bayan fahimtar Qur'ani da Sunna, kuma dukkanin su abinda muka karanta akan su mutanen ƙwarai ne, kuma addini su kai wa hijima. Kaga sai ce illa man rahima rabbuk wa lidhalik khalaqahum, dan haka khalaqahum, ya halicce su, dan ne Allah ya halicce su, don su yi sabanin ya halicce su, ko kuma illa man rahima rabbuk ya halicce su. In ka ce illa man rahima rabbuk ya halicce su, to me yasa, me dalilin ka, me dalilin? Sai ka ce saboda ya dace koma ila aqrabi jumla, wannan yayi akai. Wasu kuma suka ce il walizalik khalaqahum, yana koma kan me, wala yazaluna mukhtalifina, yana koma kan sabani. Magana mafi inganci karshen ayar, tunda ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina. Imam al-Qurtubi rahimahullah yace walizalika khalaqahum, yana koma kan duka biyu ne, yana koma illa man rahima rabbuka, su masu imani sun bi sunnar Allah, suka bi addinin Allah, Allah ta'ala ya halicce su, don haka sai su shiga aljanna. Waɗanda suka yi sabani da ya raba kai kuma walizalika khalaqahum, su kuma wannan suka zaba wa kansu, kuma su shiga cikin me, walizalika khalaqahum. To shi yasa ƙarshen ayar Allah yace zai cika wuta da mutum da aljanna gaba daya. Zaka Imam al-Qurtubi ma yace cewa walizalika khalaqahum yaqudu ilayhima, yaqudu ila wala yazaluna mukhtalifina, ya kuma yaqudu ila illa man rahima rabbuk. Saboda kowanne, dan haka Allah ya halicce shi, ai tun gabanin yayi su yayi wuta yayi aljanna, kuma ya ce akwai masu zuwa aljanna, akwai masu zuwa wuta, a ce walizalika khalaqahum, kowa da nasa, kuma kullum muyassaru lima khuliqa la ayy. Ga hadisi na kullu cikin 40 hadisi na Ibnu Umar radiyallahu anhu, na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, kaga iya nuna maka akwai wanda ƴan wuta ne da ƴan aljanna. Mafhum? Tayyib, don haka kan tafarraqu, bismillah, ka wanda tafarraqu do,
innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah
man nabbihum bima kanu yaf'alun. Wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta 159. Allah ta'ala yake cewa innal ladina farraqu dinahum, lalle ne wanda suka rarraba addinin su, suka zama shi'an bangare bangare, wannan bangaren na gaba da wancan, wannan na gaba da wancan, lasta minhum fi shay, manzo Allah baka harda su a cikin komai da komai, babu ne shi mu haɗa kanmu mu yi wasu jama'a tsari kaza a masallacin An-Nur, muna karantar da addini, muna da kwamitin da'awa, muna da kwamitin sabbin musulunta, muna da kwamitin kula da marayu, muna da kaza da kaza. Wannan kada ya sa muna gaba da wani masallaci da yake irin wannan aikin alkhairin mu, sai dai zama in yana da wani tsari irin wannan, mu yi taimakekeniya, mu taimaki juna. Lokacin da mu muka yi namu, sai ka ce duk na wani kuma shirme ne bai da amfani, to mun shiga cikin abin da Allah ya hada. Shi ne babu laifi ku haɗu waje ɗaya su yi aiki, don khitabun fil Qur'an asluhu, za ka ga khitabun jama'i ne. In Allah yana magana a Qur'ani, bai cika magana da mutum ɗaya ba, sai jama'a. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal nas, kaga bai ce ya ayyuhal mu'min ba, bai ce ya ayyuhal insan ba, nadir jiddan kaga haka. Kuma wal asr innal insana lafi khusr, sai ta me illal ladina amanu, aikin addini aiki ne na jama'a, ba komai ne mutum ɗaya zai iya yi ba. Babu laifi jama'a ta haɗu wuri ɗaya, rika yi wa addini aiki, amma kada wannan ya sa mu rika gaba da wanda baya cikin mu. In dai aikin alkhairi yake, kuma ne amfani ne, to mu goyi bayan sa, koda da shigo cikin tafiyar irin aikin da muke yi ba, kuma ya zama akwai damar muna taimakekeniya, mu taimaki juna. To wannan yana da matukar muhimmanci, shi yasa hadisi ya tabbatar da akwai hadisul iftiraq, wanda yake riwaya ta Abu Dawud rahimahullah, hadisi da 4597, da manzon Allah yake bayyana cewa al'ummar yahudu tarabu gida 72, al-yahudu wan nasara 72, wa hadhihi millah satasariqu ila 73, yace dukkaninsu finnar illa wahida wa hiya aljamaa hadithan wasu sun da'afa shi wasu sun inganta shi Sheikhul Islam rahimahullah inganta shi Imam Shafi'i rahimahullah inganta shi Imam Iraqi ya inganta shi Imam Ibn Abu Dawud ya inganta shi Imam Hakim ya inganta shi amma Ibn Hazm ya da'afa shi sai dai manhaji na jumhur shine akan ingancin sa wanda yake bayyana mana mu yi kaffa kaffa kada abinda zai raba mu har ya kaba rabuwar addinin mu mu yi hakuri mu dauki ɗan uwan mu musulmai ɗaya ne waɗanda suka kuskure a cikin mu yi kokarin kiran su don su gyara kuskuren a ɓoye da a bayyane da kuma ta hanyar da za su gane amfanin mu na karantar da addini shine mu kira mutane don ƴan aljanna su yawaita kuma mu sauke unguri a wurin Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon yin haka min ba'di ma ja'akumul bayyinat bayan hujjoji sun bayyana gare su a cikin bayyana yace min ba'di ma ja'akumul bayyinat anan na mana bayani ne wancin bayyinat ja'at da kuma ja'a duka yana iya yiwuwa shi yasa Qur'ani ya tabbatar wa ulaika lahum azabun azim wannan suna da azaba mai radadi ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai radadi Allah ya raba mu daga dukkan rarrabuwar kai Allah ta'ala ya kare mu daga sabani mai cutar da addinin mu Allah ya hada al'ummar musulmai a duniya akan gaskiya gaba daya Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam.